sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. da zalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalola Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa shin me zai hana zaben ƙananan hukumomi na APC a Neja ne? Muna da rahoto. Hukumar masu ruwa da tsaki na APC arewa maso gabar sun yi gangami a Bauchi, yankin Tilaberiya, Jamhuriyar Nijar ya tsage dokar hana sufuri da babura, amma masanin tsaro ya yi hannunka mai sanda. Mutan Plato na ci gaba da bada baki ga jama'a su rungumi salama. Yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu kan shirya. Farko ga labarun duniya daga Washington DC.
Sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar, tare da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Ministan harkokin wajen Qatar a jiya Alhamis ya faɗa cewar ana ci gaba da kokarin bude tashar jiragen sama a Kabul, babban birnin Afghanistan, amma yayi gargadin cewar ba san lokacin da jirage za su fara kai komo ba. Wata tawagar kwararru daga Qatar da kuma Santanbul ta isa Kabul a ranar Laraba don taimakawa wajen sake bude tashar jirgin samar, wadda muhimmiyar mahada ce ga waɗanda har yanzu ke neman tserewa daga ƙasar da ke fama da yaƙi da bayar da agajin gaggawa. Wannan shine jirgin saman ƙasar waje na farko da ya fara sauka a filin jirgin saman tun bayan da aka rufe shi a 'yan kwanaki saboda wasu dalilai da ba a bayyana ba. Hukumar shirin samar da tallafin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasi a watan da ya gabata cewar kusan sulusi ko ɗaya daga cikin 'yan Afghanistan uku na buƙatar taimakon abinci cikin gaggawa. Muna ci gaba da fatan za mu iya samo bakin zaren ba da jimawa ba, in ji ministan harkokin wajen Qatar Sheikh Muhammad bin Abdullah Al Sani. Sheikh Muhammad ya kuma jaddada buƙatar da ke akwai ga 'yan Taliban da su mutunta yarjejeniya don samar da ingantacciyar hanya da 'yancin zirga-zirga ga mutanen Afghanistan. Yayin da jami'ai ke tantance ɓarnar da guguwa Aida ta yi a gabar tekun Amurka da kuma arewa maso gabashin ƙasar, masu hasashe a cibiyar nazarin guguwa ta Amurka suna ci gaba da kallon yadda guguwar Lari ta yi ƙarfi a gabashin Atlantika. A rahoton baya-bayan nan, masu hasashen sun ce guguwar Lari ta yi nisa a gabashin Atlantika, har ya zuwa yanzu ta fi kusa da nahiyar Afirka fiye da yankin na Amurka. Amma iskar guguwar tana tafiya da ta kai kimanin kilomita 130 a cikin sa'a ɗaya. Kuma masu hasashen yanayi sun ce Lari za ta karfafa cikin sauri yayin da ta juya zuwa yamma da arewa maso yammacin ƙasar cikin sa'o'i 24 masu zuwa, ko kuma ana tsammanin za ta zama babbar guguwa zuwa yammacin yau Juma'a. Bibiyar yanayin guguwa na ci gaba da kankama, amma a kudancin Bamuda zuwa ranar Talata mai zuwa, lokacin da ake kyautata zaton za ta iya zama guguwa mai ƙarfi a mataki na 4 tare da iska mai tafiyar kimanin kilomita 206 cikin sa'a ɗaya. Labaran duniya ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Watakila sai an yi ma Amurkawa allurar rigakafi ta uku da Pfizer da Moderna ke samarwa, a cewar Dr. Anthony Fauci a jiya Alhamis a wani taron manema labarai a fadar White House. Dole ne in ce, bisa ga sanayyata, a matsayina na likitan cututtuka masu yaɗo ba zan yi mamaki ba idan aka ce sai an yi wa mutane allurar rigakafi karo na uku kamun a ce mutum ya samu cikakkiyar kariya abinda Fauci ya shaida kenan wanda shine daraktan cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa ya shaida hakan ne a wata ganawa da manema labarai ya kuma kara da cewar hukumar tantance kayan abinci da magunguna da cibiyar kula da cututtuka ne za su yanke shawara a game da hakan haka zalika ko waɗanda suka karbi allurar rigakafi ta kamfanin Johnson & Johnson za su buƙaci ƙarin allurar don ƙarfafa kariya za a gani nan ba da jimawa ba duk wata allurar ƙarfafa kariyar rigakafin Pfizer da Moderna da za a yi mutane za su samu bayan sati 5-8 da yin rigakafi na biyu jagoran kwamitin yaƙi da cutar corona na fadar White House Jeffrey Zent ya ce kimanin Amurkawa miliyan 175 ne aka yi wa cikakkiyar rigakafin inda aka samu karuwan mutane sama da miliyan 10 waɗanda suka zama kari daga watan da ya gabata.
Yayin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ke shirin zaben shugabanninta na ƙananan hukumomi a safar ɗin nan zai iya yiwuwa a samu cikas a jihar Neja duk da masu ruwa da tsaki sun ce sun shirya wa zaben. Wakilin Mu'amina Mustapha Nasiru Batsari ya ce hakan ya biyo bayan kalamai ne daga gwamnan jihar Abubakar Sani Bello.
A ranar Asabar ɗin nan ne mai zuwa jam'iyyar APC za ta gudanar da zaben shugabanninta a matakan ƙananan hukumomi a duk faɗin Najeriya. Wannan dai duk yana cikin matakai na tabbatar da samun sabbin shugabannin jam'iyyar ta APC a matakai daban-daban a Najeriya domin tunkarar babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa idan Allah ya kai mu. Duk da yake dai a nan jihar Niger shugabannin APC sun ce sun shirya domin gudanar da zaben shugabannin APC na ranar Asabar. To amma hankalin jama'a ya karkata ne akan wani labari da wasu kafafen labarai suka buga musamman na yanar gizo da ke nuna cewa gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce tsarin karɓa-karɓa na shugabanci a jam'iyyar ta APC baya cikin doka. Al'amarin da yasa mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin siyasa Alhaji Umma Kolo ya kira wani taron manema labarai domin fayyace wannan magana.
Magana ne da wanda ya rubuta wannan abin ya rubuta ne kawai don san ransa. A watan Julai an zauna a jihar Niger nan mun ƙara jaddada maganan karɓa-karɓa na mulki musamman ma a nan jihar Niger. Majalisar koli na jam'iyyar APC ta zauna ta amince ta duk mukamai da suke sashi na A da ake ce zon A zai motsa zuwa zon B, na zon B zai koma zon C, na zon C zai dawo zon A. Jam'iyyar gaba ɗayan jihar Niger wanda shi mai girma gwamna yake shugabanci ta zauna ta amince da wannan.
Ina shi wannan labari ya samu asali?
Mun binciko mutumin da ya wannan abun ma ba ma ɗan jihar Niger ba ɗan wani jarida bane ma yana zaune can a Jos. Yayi wannan ne kawai don ya kawo rudani saboda sun lura ana samun cikakken zaman lafiya a jihar Niger. Kuma Allah ya dawo ba za mu samu wani tashin hankali a jihar Niger ba inda muka saba abubuwan mu na lumana a siyasar mu da komai da muke zai ci gaba haka.
Alhaji Abdul Qadir Shehu na Funtuwa babban jigo ne a jam'iyyar ta APC a jihar Niger ya ce batun yin sulhu a zaben shugabannin APC na ranar Asabar din nan shine suka baiwa fifiko a nan jihar Niger.
Kuma yana gwamna kenana ta kullum shine a zauna a yarjejeniya tsakanin yan jam'iyya ba sai an fito an yi zaɓe ba. Ke magana da kai yanzu na ƙaramar hukumar can shiga an gama wayansu ƙananan hukumomi sun gama rana kawai ake jira a faɗin wayannan shugabannin jam'iyyar na ƙananan hukumomi. Inda duk ba a samu an daidaita an yi sulhun ba to za a fito a ba ko hakinsa.
A zaben shugabannin gundumomi na APC da ya gudana dai ya bar baya da ƙorafe-ƙorafe daga 'ya'yan jam'iyyar ta APC a nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Haka nan yan APC a Arewa maso gabar sun yi taro a Bauchi don bitar ayyukan da jam'iyyar ta yi musamman bayan an yi canjaras a zaben 2019 inda APC ta karbi Gombe, PDP ta amshi Bauchi. Da hakan ya nuna har ila yau an yi raba daidai a lashe zaɓe. APC na da jihohi 3, PDP ma na da 3 a jihohi 6 na shiyar ta Arewa maso gabar. Abdullahi Muhammad daga Bauchi ya aiko mana rahota.
A yayin da shugabanni da kuma iyayen ƙasa a jihar Gombe ke jinjinawa gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammad Inuwa Haya sabili da irin salon tafiyar da mulki mai inganci da kuma shimfiɗa ayyukan ci gaba wa al'ummar jihar. A ɗaya gefen kuma shugabannin matasa na jami'ar APC shiyar Arewa maso gabas taro su gudanar a jihar Bauchi inda suka jinjinawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma shugaban riko na jami'ar na ƙasa kuma gwamnan jihar Yobe mai malabu ne kan yadda yake tafiyar da harkar jami'ar ƙasa baki ɗaya. Tun da farko kuwa Dattijo Yarima Abdullahi sarkin bai na Gombe ga abin da yake cewa kan yadda abubuwa suke gudana a jihar Gombe a wannan lokaci.
Idan an yi abin yabo sai mu yi abin yabo, amma in an yabo a sha sai mu je ce a gyara. Yanzu mun taru ne domin neman alheri, mu goyi bayan shugabanninmu, mu goyi bayan gwamnanmu domin a yanzu kan yana yin abin alheri, amma muna tabbatar masa kuma in fa yayi kusuri mai yawa shi kuma za mu gaya masa. Nan zaman lafiya din da ci gaban shi ne muke fata. Allah ya dore mana da shi, Allah ya taimake mu.
Alhaji Kabiru Kukan Daka, kwamishinan hukumar tattara kuɗaɗen shiga na ƙasa, ya ce su kan jihar Gombe gwamna Inuwa Haya ya cire musu kitse a wuta.
Wannan taro taro ne domin jaddada goyon baya a wajen mai girma gwamna Gombe ta Arewa. Abinda za mu yi yau maimaici za mu yi akan abin da muka yi, dama goyon baya mun ba da shi dubu bisa dubu. Gwamna ya fitar da bukunya, ayyuka ga sunan barcak fiye da abinda hankali zai kama. A matsayina na Federal Commissioner na Revenue Mobilization, mun san me muke ba wa jihar Gombe. In na zo muka yi batu da gwamna in ce Your Excellency ni kuɗin nan kam a ina kake sabo su ne? Yakan ce da barbaru kawai muke yi, wallahi ayyukan da ake yi ba su kai kuɗin da ake samu ba.
Uban ƙasa sarkin Akko Alhaji Umar Muhammad Atiku shine ya karanta jawabin bayan taro a madadin masu rike da sarautun gargajiya a masarautar Akko.
A matsayinmu na sarakuna na gargajiya, bisa la'akari da abubuwan da suke faruwa a jiha wanda suke da kyakkyawan tasiri a kan rayuwanmu da rayuwan jama'anmu a ƙarƙashin shugabanmu Alhaji Muhammad Inuwa Yahaya, muna so mu ƙara tabbatar da goyon bayanmu ga irin shugabancinsa wanda yake da nasaba ainun da kawo ci gaba.
A jihar Bauchi kuwa shugabannin matasa da mata da kuma mutane masu bukata na musamman na jam'iyyar APC shiyar Arewa maso gabas sun bayyana gamsuwa da kuma ba da goyon baya wa shugaba Muhammadu Buhari da gwamna mai malabuni.
Muna godiya ga shugaban ƙasa, muna godiya ga His Excellency mai malabuni, muna godiya da duk ministoci da duk abubuwa da gwamnatin Babu Buhari ta mana shiyar ta Arewa maso gabas. Muna godiya ta musamman a gare shi. Muna son mu gaya wa 'yan jarida cewa mu shugabannin jam'iyyar ta APC ta Arewa maso gabas, shugabannin matasa da mata da kuma mutane masu bukata na musamman, mun yarda mun aminta da tsari da shugabanci na jam'iyya da shugabanmu His Excellency mai malabuni Executive Chairman of the
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Muryar Amurka ke sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. A jamhuriyar Nijar, jihar Tillaberi ta janye dokar hana zirga-zirga da babura da ta ayyana tun farko don kalubalen tsaro. Amma zanta da masanin tsaro Mustapha Abdullahi ya ce a yi takatsantsan don gudun mayar da hannu a gogo baya.
Gwamnati ya yi nazari da masana ya ga watakila wannan hanya ba ita kaɗai ba ce take sa a ce kan ta'addanci. Don dai yanzu an wajen shekara biyar ana yin ta Amerika, kullum har yanzu harin ana kawo ma jihar ta Tillaberi. Babu wani zancen a ce ko ya ɗauki wani hatsari ne. A'a, ina tsammani bayan ya yi nazari ne da 'yan gari da hafsawan soja da duka masana na tsaro a gani abin da za a tabadawa. Na wata ɗaya ne zuwa wata biyu a gani yadda salon tahiya yake taya. Dole ne gwamnati ya yi iko da karot, kuma dole ne ya yi aiki da sanda. Ya kamata ya dan jawo hankalin mutane domin mutane su yaba abin da yake, su dora bashi rahoto, su dora bashi duka wani labari wanda ya kamata a ciwo kan mugu ka san kawai yanzu Niger ka sace inda muke ba hali da yawa garin ba dan saman da irin wannan abin dole sai da la'urori a san wane ne ke wani amma yanzu yan jaha yan garuruka duka su ma suna da aiki na su na daya da yake gwamnati ya ba su dama da su yi aiki da motuna to ya kamata kenan gwamnati ya ciwo kansu domin in sun ga wani abu na asha su ba da rahoto in sun ga wani abu su ba da rahoto amma in sun ba da rahoto din ya kamata su ma a kawo masu kariya duka masu tsaro an ba su dama su kula da masu hada babura to ka gani kawai in mutane ba cikin ka'ida ba yana wani babur din nashi zai lalace a sama haya a ganshi a cikin lokacin da aka bada izini na yawo da babura ka ga yansa ganshi inda ba a yi sanarwa da yake kage su gada san san da wanda ya zo saman babur mugu ne kenan ba mamaki su kai mashi hari ya kamata a yi wasu sharuɗoɗi na ɗaya na ce maka ya kamata kowa a san duk mai babur a san da yana da national ID card ɗaya kenan na biyu ya kamata a ce ya yi rijista na uku kuma akwai form wanda ya kamata a cika na huɗu gare ni ya kamata a ba da lokaci kawai a ce da ƙarfe 7 zuwa ƙarfe 5 duka wanda aka gani a bayan wannan lokacin kenan an san mugu ne.
Masanin tsaro Mustapha Abdullahi a zanta Hausa da wakilinmu Suleiman Mumini Barma. Ana sauraron shirin hantsi daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Mutan jihar Plateau na ƙara amfani da duk wata dama wajen buƙatar juna su rungumi zaman lafiya don dawo da salama mai ɗorewa. Dan kasuwa Alhaji Nura Abubakar Waziri na cikin waɗanda ke fatar jama'ar jihar za su guji ɗaukar doka a hannu su mara hukumomi baya don hakan ne mafi a'ala.
Abu ne wanda yake da muna ganin mun riga mun manta da shi ya muna tunanin ya zama tarihi. So akwai waɗansu ɓata gari gurɓatattun mutane ta kowane gefe tsakanin musulmai da kiristocin wanda yake suna amfana da wannan abin wanda yake ba sa son garin ya zauna lafiya. Muna murna Allah ya ba mu gwamna nitsatsi mai sanin ya kamata wanda bai san tashin hankali muna ganin zai tafi bar tarihi mai kyau sanadiyansa jihar Plateau ta samu zaman lafiya har da matafiyan da ba sa wucewa sun dawo suna wucewa so sai ake san a dawo masa da hannun agogo baya a bata masa suna zaman lafiyan da ya kawo mana daga hawan shi a matsayin shi na gwamna shi mai girma Sainuman Bakwalalau so a wannan shekara 6 da yi sai ana san a bata wannan zaman lafiyan saboda wannan tarihin da yake kokari ya tafi bari din ana san a ga an wargaza shi so wannan ba tunani bane mai kyau duk waɗanda suka dauko wannan in ma an sa su su je su zauna su sake nazari su sake tunani saboda wannan ba hanya bace mai bullewa suka dauko yawa saboda idan da zai yi jihar Plateau ta musulmi da kirista bai isa kuri musulmi a jihar Plateau ba musulmi bai isa kuri kirista a jihar Plateau ba so dan saboda haka ba wanda ya isa koro ni tsakaninmu da su abu ne wanda yake Allah ya riga ya hada haka zamu zauna tare mu ji daɗin juna tare saboda ana mu'amala tare amma idan ya dawo ta bangaren addini sai kaga an ware kowa ya ce ma nashi yake so so dan saboda haka wannan ba tunani bane mai kyau duk waɗanda suke da irin wannan tunanin kamata ya gwamnati da gwamnatin tarayya su a gwamnatin jiha a zauna a yi bincike a ga su waye suke da hannu a irin wannan tashin-tashina me suke amfana da shi in an yi idan an kama su gwamnati ta shafa wa idan ta bakin gawayi ko wane ne ko dan gidan wane ne ko nawa yake samu amfana da kashe mutane da ake gwamnati ta ruba idan ta dauki mataki a nan shi ko kirista ne ko musulmi ne ko mamara addini ne saboda kisa yana ɗaya daga abin da yake dawo da gari bayan malam naso a yanzu haka akwai mutanen da yanzu sun daina da su mutu jihar Plateau da can wancan da aka yi ma sun fara mantawa su yanzu gashi abin yana nema ya dawo sabo so dan saboda haka shine nake kira lalle kaman wannan karamar hukuma Jos ta Arewa din da zaben ciyaman shine muka zauna muka yi tunani muka ga shi yake kawo mana rigima a wannan karamar hukuma so muna kira ga mai girma gwamna akwai abin da in ya zama na ba abu bane wanda yake zai yi dan da a yi zabe akan mutum daya a kashe dukkan mutane so gara ba a yi zaben ba a zauna lafiya tunda in ka duba tun daga lokacin gwamna Dare kantoman da ake bayarwa kiristoci ake bayarwa amma wannan karo da mai girma gwamna yazo sai ce to tunda waɗannan mutane na karamar hukumar Jos ta Arewa in za a yi zaben nan su ne majority waɗanda suke zabe kuma idan mun zo zaben gwamna da zaben shugaban kasa suna ba da gudunmawa mu ma bari a dan ba su wannan kujera su ma su dan taba sai aka dauko wannan shi ciyaman na yanzu kantoma din alai shehu bala aka bashi wannan rubon kujera to tunda aka bashi rubon wannan kujera garin nan ya kasa zama lafiya so abin da muke kira da mai girma gwamnati anan shine ayi amendment din constitution a tura majalisa su sa hannu nan da shekara 15 duk wanda aka bashi in kirista ne shekara daya sauka amma musulmi shekara daya sauka kaga an yi balance an raba fada kenan so da zaran lokacin da aka ce maka an saka zaben local government na Jos North karamar hukumar Jos ta Arewa to zaka ji kowa hankalinsa na tashi kowa zai fara lissafin sora sati biyu sora wata biyu sora wata uku saboda an san da wahala a yi shi a gama shi lafiya kuma dan saboda haka mu abin da muke kira a nan shine in aka yi wannan abin to zai kawo karshen tashin tashin din za a daina kashe mutane garin zai zauna lafiya abinda muke kirma da mai girma gwamnati kenan ka mun ya tafi bar kujerin shi muna roƙon shi alfarma ya tura da takarda majalisa ya zama doka
alhaji nura wani tasiri misali ake samu a ce yau shugaban wannan karamar hukumar ta Jos ta Arewa dan addinin wane ne ko wane akwai wani wata riba da mutane ke cimmawa ne da haka
bai da wani riba illa kawai namu ne akai saboda wanda yake kai din su da suke gadaran kristoci ne ba su amfana shi da komai wanda yake kai din din musulmi ne musulman ba su amfana shi da komai so abu ne wanda yake manya-manya ɗan siyasa na jihar Plateau suka cusa wa talakawa kristoci da musulmai a zukatan su amma ba wani abu bane kake da amfana da shi daga nan ciyaman kuma idan ciyaman din ne in kirista ne yana shiga gefen musulmai masu aiki idan musulmi ne yana shiga gefen kristoci masu aiki so wannan shine abin da muke bukata in aka yi haka muna ganin za a samu matsala
wato ribar da ita ce kawai wannan wani namu ne kikenan kawai
ribar dai kawai ba ta wuce namu ne amma ba wani abin da su talaka masu zabe suke amfana da shi
lura faɗa mana yaya in haka ne bayan wannan akwai na an dauka cewa gaba ɗaya yankin Jos ta Arewa ba za a ma sake samun wata matsala ba yanzu zan iya cewa wannan tunanin fa ya riga ya kau yaya za a yi akalla ya zama matafiya wannan abun baya shafar su a yankin
ita wato yanzu kaga abin da ya kamata kaga bai kamata a ce mutumin da ya fito gida ya bar iyalansa ya tafi ana salon zai dawo ya biyo ta hanyar Jos abu ne wanda yake zai iya hargitsa Najeriya me dalilin hargitsa Najeriya naka ya biyo ta jihar Plateau bai ji ba bai gani ba bai san hawa ba bai san sauka ba an tare shi an kashe kaga idan da ɗan kabilan jihar Plateau a wani gari kaga kasa za ta huzuni so dan saboda haka abu ne wanda yake yanzu ka duba kiraye-kirayen da su majalisa suka yi sun yi magana akan lalle-lalle sun ba mu mai girma gwamnati sati biyu a kawo karshen wannan tashin-tashina kuma mu mun san cewa gwamnati mutumi ne wanda yake tsayayye da kafafuwansa wanda yake mun tabbatar da cewa bai so ai wannan abu su dai ja mu mai girma gwamnati kunne ya san yanda zai yi shiga ya fita a kawo karshen wannan abu tunda gefen kristocin akwai waɗanda ba sa son su yi gefen musulmi akwai wanda ba sa son su yi
Alhaji Nura Abubakar waziri daga karamar hukumar Jos ta Arewa a jihar Plateau kada shafa muryar Amurka ake sauraro a shirin Hanzi daga Abuja ga shirin mu na gaba
mai sauraro barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka a cikin shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu muhimmancin tsaftataccen ruwan sha ga rayuwar dan adam baya misaltuwa domin bukatunsa na yau da kullum sai dai kuma yanayin sauyin yanayi da ake fama da shi a duniya bai bar batun samar da tsaftataccen ruwan sha ga al'umma ba dalilin da yasa yau a cikin shirin yanayi da muhalli muka mai da hankali akan dangantakar da ke tsakanin haƙar rijiyar burtsatsen ruwa wato borehole da muhalli mun karɓi bakuncin injiniya Shamwili Abdulkadir Isa wanda zai yi bayani a game da haƙar rijiyar burtsatse musamman akan abin da ya danganci yadda suke haƙar ruwan da kuma irin ƙalubale da ake fuskanta da dabarun da suke amfani da su
harka ta shafi ma'adanai ko kuma ruwa ko binciken ƙasa harka ce take tafiya da zamani da kuma ƙarin ci gaba wanda mun duba da iyayenmu da kakanni suna amfani da hanyoyi na gargajiya wajen samun ruwa yanzu zan iya tuna akwai wasu kabilu a Najeriya da za ka ga suna amfani da ƙwai ko itacen kwakwa wajen nuna ina ne za a tona rijiya ta hannu to alhamdulillah zamani ya kawo mafita a yanzu da za a sa na'ura ta nuna duk abin da yake ƙasa so wannan kusan a yanzu shi muke kallo a matsayin hanya tabbatacciya wajen samar da ruwan sha abin da nake so mai saurare da fahimta anan shine harkar ruwa ko kuma harkar borehole harka ce da zamu iya cewa an raba ta gida biyu bisa yanayi da la'akari da yanayin geology ko kuma tasawirar kasa da mu take nan a wannan kasa ta mu Najeriya. Akwai abin da muke cewa sedimentary terrain, akwai abin da muke cewa basement complex. To su sedimentary ba dutse bane, kusan in ce kasa ce ta taru ta dade take samar da ruwa a cikin ta, wanda shi yana da irin yanayi yanayin ruwan yake gudana a ciki. Sannan akwai basement complex, shi kuma wannan kaso ko kuma wannan bangare duk garuruwa da suke a karkashin wannan basement complex su garuruwa ne waɗanda yake suna da duwatsu, wanda wasu duwatsun za a iya ganin su a ido, wasu kuma za a iya ganin su a ido ba, suna ƙasa abin ne. So a wannan area su ake cewa basement complex area. So lalle kam tabbas babu shakka samun ruwa a areaoyi waɗanda yake ake kira basement complex area ko kuma area ko kuma garuruwa waɗanda suke da duwatsu yana da wahala. Ko iyayen mu da kakanni sun san cewa duk inda dutse yake yana wuya a iya samun ruwa ta farar ta daya. To alhamdulillah zuwan zamani ana haskawa, za a ga tafiyar ruwan da kaurin ruwan a ƙasa da iyayen da ruwan yake gudanya da wani direction yake towa ma tukuna, sannan ruwan zai isa a yi tuka-tuka ne ko kuma zai isa a yi borehole mai solar ko kuma zai isa a yi borehole wanda za ta iya imma wasu yawan jama'a ko kuma yawan gari gaba daya. Daga nan za a iya ganewa, sannan za a iya bada tabbaci akan wani irin facility ko kuma abin ya kamata a yi. Akwai abin da muke cewa modeling, aquifer modeling. Shi aquifer modeling za a iya kaman hasashe na lita nawa na ruwa za a iya samu daga wannan software da za a iya sakawa. Za a iya gano lita ruwa nawa za a iya samu a rana, a wuni, a wata, a sati. So daga nan za a iya projecting a ga cewa zai iya imma gari gaba daya ko kuma iya gida daya zai iya bawa.
A wani bangaren kuma shugaban wani kamfanin haƙar rijiyar burtsatse da ke Kaduna Abdulkadir Musa Macika ya ɗora da bayani a game da abubuwan da suke gurɓata ruwan sha sakamakon dangantakar da ke tsakanin aikin haƙar rijiyar burtsatse da muhalli.
Ko menene alaƙar aikin kuma muhalli?
Ita borehole tana samun gurɓataccen ruwa wanda ke gurɓata yanayi da gurɓata ruwa ta hanyoyi guda biyar. Akwai guda uku waɗanda kana iya kauce musu idan ba ka kauce musu, amma akwai guda biyu waɗanda babu yadda za a yi ka kauce musu. Na ɗaya, idan gidanka yana kusa da makabarta, akwai yiwuwa gurɓataccen ruwa ya zo shiga rijiyarka. Na biyu, idan kana da gida kusa da mayanka kwata, akwai yiwuwa wannan da wannan kwata ya bi karkashin ƙasa ya shigo. Na uku, idan kana da gida kusa da inda take masana'antu, to gurɓataccen ruwan nan nasu yana shigowa karkashin ƙasa ya shigo ya fata maka muhallinka. Sannan sai guda biyu waɗanda ba ka iya kauce ba. Na ɗaya shi ne kwatoci masu wari da kake gani a birane, suna shiga ta ƙasa su shiga rijiyoyin burtsatse su ɓata muhalli. Sai kuma sokaway, masai kenan da Hausa, yawancin mutane sun san me sokaway. To yana da illar gaske a wajen muhalli, domin sokaway na gidanka yana iya shigowa ya shiga borehole ya bata maka yanayin muhallin ruwan da kake amfani da shi. Sannan na makwabcinka gabas da kai ko kudu ko arewa, akwai yiwuwar ya gangaro through the fractures na sokaway din da borehole su haɗu, kai ta sha baka sani ba.
To ta yaya za a kauce wannan?
Shine dai maganar nan ta grouting. Duk sokaway da ka gani mafi zurfi mita biyar, tana da wahala ka ga sokaway ya kai mita shida, to umma ya kai mita shida, to sai ka wuce ƙasa ka kai mita goma ko mita sha biyu, sai kai silin wannan ruwan. Duk ruwan da zai taso daga matakin babu har zuwa mita goma sha biyu ba ruwan da ya isa ya gangara ƙasa, ka datse shi da wannan grouting din da wannan chemical din nan ke gaya ma, shikenan nan zai ta yawo a saboda bai isa shi karkashin ƙasa ba. Ka kare muhallinka, ka kare lafiyarka da ta da ta jama'a ma duk wanda zai zo.
To mai sauraro, iya abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan aka kasance da mu a makon gobe, za a ji ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu da duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, musamman ma Muhammad Hafiz Zaballe da Solomon Abu da daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake fatar mu ne lafiya.
Manuniya.
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 Manuniya. Manuniya.
Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a kasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Kasan nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taba sace kudaden al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin manuniya ma zai rika waiwaye.
Washe sabon mu muka ce gwamnati ta rage ita ce babban boko haram.
Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya.
Sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aiki mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Nasiru da Malika da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.